بسم الله الرحمن الرحيم. An karbo daga Abi Sa'id al-Khudri
radiyallahu anhu,
Allah ya kara yadda a gare shi,
kala
yace
ala rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam yace
amin abdu sun yawman fi sabilillah,
ba wanda zai azumin ko da yi ne ɗaya ne dan neman yardar Allah,
la ba'adallahu bidhalika al-yawm an wajhin nar,
sai ko ubangiji ya nisanta wuta daga fuskar sa da sababin azumin wannan rana. Tafiyar shekara 70
muttafaqun alayhi,
hadisin da Buhari da Muslim sun ruwaito, lafazin da aka faɗa a nan, lafazin da Muslim ya ruwaito hadisin da shi ne kalmomin ɗan ɗewa na hadisin harifun da shi harif a damina ɗaya ne daga cikin fasalan shekara, yana zuwa tsakanin bazara da sanyi, yana da birjai guda uku sun iya biza da garabu da kansu, nawa ga watan nawa miza mu yake kamawa, birjin miza ne yake farawa yanzu, a wani miza a wani birji muke ko ba masu wannan na a wani birji muke jadu an yi amalar rago kake so ka ce kana son cin naman rago ka kira jadu a huce nan ma a babar jo jadu muke ba ko a jadu muke kwanan sa nawa yau ai mun huce nan ai a sauru muke a sa muke gaba ɗaya mako naman rago ina zai isa na ai suna faɗa ma ko ma baka sa littafin ba, in kai tambaya misali Facebook ko abin nan za su faɗa ma cewa ai ga birjin da ake ciki ko suna za su baka amsa cewa ai yanzu ana cikin kaza, ko kuma ka ɗauko irin kalandodi na da kamar na wannan baran kamaluddini shi yana tsayawa din ya fitar da wannan ai kalandar malam kamaluddini na ma'aji shi yana tsayawa din ya fitar da wannan yawa kamar yanda da wannan malamin makocinmu shi malam baka challa shi ma a nasa duk yana fidda manazilul qamari a kalandojinsa, amma su wa'annan nan kakkai wani ba sa sawa a nasu ko ne yanzu su ba sa sa birjin ko ba sa sa manazilul qamari. To
al-muradu huna
abinda ake nufi a nan shekara gaba daya
min babu tasmiyatul kulli bismi babu
ya na daga babu majazi a mace duka da sunan sashi
wayanna ma husa bi zikri,
me yasa aka keɓance shi da ambato banda sauran fasalan
ya nabi tanzilu simabu,
domin a sannan ne ƴaƴan itatuwa ke nuna yalwar rayuwa ke samuwa. Abinda za a fahimta daga wannan hadisin na farko, awwalan da farko azumi yana daga ibadun da yake ake yin su da jiki mai masu wahalarwa, shi kuma yaƙi yana daga dukiya ibada wanda ake da dukiya da kuma jiki asaba mai wuya, shi yasa wanda gashi yana wajen yaƙi kuma tare da haka ya ɗau azumi ya tsaya da yaƙin ya tsaya da azumin ya kai tsoro ruwa a cikin ba da iyawarsa da ƙoƙarinsa a wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala, ya fifita soyayya Allah a kan hutunsa, shi yasa sakamakonsa ya zamo mai girma bisa gwargwadon wahalarsa, wannan kuwa yub'ada shi ne a nisan tashi daga wutar jahannam da azabarta tafiyar shekara 70. Abu na biyu da za a fahimta wannan adadin ba shi da mafhumi da aka ce 70 ba wai ana nufin iyaka 70 din ba, tuskarul adadu ana matan irin wannan adadin ne bisa tafarkin yawaitawa da ƙarin bayani, domin duk wanda aka nisantar da shi daga wuta to an shiga da shi aljanna da abin da alkawarin Allah zai wajabta bi mujabi wa'adillahi bima yujibuhu wa'adullahi,
nesa hunaka ya to gairin
jannah dan ita lahira gida biye ce kawai ba na uku daga aljanna sai wuta
salisan
na uku
hadisi fadlul jihad fi sabilillah
wannan hadisin ya kunshi farala yin yaki dan taimakawa addinin Allah
muqamul jihad min alislam
matsayin yaki a musulunci sananne ne
sallallahu alaihi
wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoron tozan addini shine yin yaki dan taimakawa addinin Allah
rabi'an
abna hudu yuqayyadu siyam fi sabilillah wannan da aka ce in akai azumin nan a yaki ga ladan da za a samu amma fa yana bukatar ai kaidi da cewa kada ya zamo yin azumin zai raunanar da jikinsa daga tsayawa da yakin idan zama zai raunanar da jikinsa to abinda aka fi so a san nan ya bar azumin ammatun muta'addiyatun domin yaki maslaha ce da ta shafi kowane musulmi amfaninta yana ƙetare shi kansa mai yakin ya kai ga sauran musulmi shi ko azumi ibada ce keɓantacciya wadda ta tsaya ga mai ita wa kullama maslahatul ibada kanat anfa'a wa aula duk sanda maslahar ibada ta zamo ta fi gamawa sai ta zamo ta fi amfani ta fi cancanta kenan shi yasa wannan a ciki kamar akwai ƙarfafawa ga maganar isfira'i ne da abu muhammadu juwai ne da abul ba'ali juwai ne da suke cewa ai farlu kifaya ya ma fi farlu aini tunda duk farlu kifaya za ka tarar amfaninsa yana gamawa ko ya mai kaukabu sa'i ya faɗi magana ya mai kaukabu sa'i ya faɗi wannan magana cewa isfira'i ne da abu muhammadu juwai ne da kuma ɗansa shi ne abu ma'ali juwai ne sun ce farlu kifaya ladansa har ya fi farlu aini farlu kifaya ce muhimmin yufsadu wala zarun an fa'ilin mujarradu ba haka baitin yake ba wanda amalin ne farkon baitin gaskiya amma wanda amalin ustazu wal juwaini wa najduhu yafrudu farral aini sai kuma wani baitin bayan wannan in ne baka kawo nan gaba ba to bayan sallah kakan zo da kaukabinka sai dai mun abulbaki ya hal abulbaki ya zo da shi ya zo da nan abulbaki wani baiti ne a gaban wannan na to sai wanda ya sauke bai aje wajen wanda ya sauke ko mamashin ka ka sauke shi wa hawa alal kulli ra'al jamhuru wal qawlu bil ba'ri huwa al mansuru faqila wahidun wa qila uyyina wa qila man qama bihi wa wuhina wa bishru fil asahi yalzamu wa mislahu sunnatuha sunnatuha tanqasimu ko jo
hamisan
da abin biyar da za a fahimta daga wannan
kauluhu
da yace ba wani bawa zamowar halitta bayan Allah a iya kasawa gida biyu akwai zamowa bayan Allah na gaba daya wanda kowa ba bawan Allah ne akwai kuma ubudiyya kikkebantacciya ubudiyya ta gaba daya ta hada baki ɗayan halitta kafirai ma da masu saɓan Allah duk sun shiga cikin wannan bayan ne na Allah su ɗin ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda ba wani daga wanda ke sammai ko ƙasa sai ko ya zo ga Allah a matsayin bawa wannan ubudiyya ce ta halitta dukkan halitta dole sun kaskanta kai ga haka Allah shi ke tasarrufi a cikinsu da rayawa ko karɓar rai ko ba da ni'ima ko azaba su suna cikin rinjayen Ubangiji da sarautarsa bayansa ne wanda yake an hore su da halittar Allah da umarnin Allah ko tsarin Allah ubudiyya ta musamman kuwa ta kunu lil mu'minin ita ce wadda take ga mu'minai su suna bautawa Allah da biyayya ga Allah suna bin shari'ar Allah suna zartar da hukuncin Allah inda Allah ya ce wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai fa dan su bauta mu wa an aishata an karbo daga aisha Allah ya kare da a gare ta kala tace
kana rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi har mu ce ko ba zai daina azumin nan bane yakan bar azumi har mu ce kai ko ba zai saki azumin bane Aisha tace ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya cika azumin wata gaba daya in ba ramadan ba ban taba ganin sa ba ya yawaita azumi a wani wata irin yawaita wanda yake a watan sha'ban hadisin nan da buhari da muslim sun ruwaito shi wal lafzul muslimin amma lafazin da aka fada annal lafazin da imam muslim ya ruwaito hadisin da shine ma yu hal min al hadisi abinda za a fahimta daga wannan hadisin awwalan da farko
kana nabi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan jeranta azumi kwanuka masu yawa a jere yuzanna har a dauka annahu lan yufdira ko ya daina ma barin azumin sai dai baya bari ya cika azumin wata guda gaba daya in ba wata ramadan ba yakan bar azumi kwanuka a jere har a dauka ko ma ba zai azumin bane abu na biyu taratan tayu dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin jeranta azumin wani lokacin da kuma jeranta barin azumin a wani wata barar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana kula da maslaha a cikin wannan idan ya samu dama a kwanuka da yake ayyukansa sun yi sauki a ciki sai azumi bi amal muslimin al'amma idan zamu kuma ayyuka na muslimina gaba daya sun cinye wa guttansa to sai fifita barin azumin ya kula da ai da haƙoƙin musulmin fiye da yi azumin dalilin wannan cewa azumin nasa ko barin azumin ba wani a lokaci ne na musamman ba ko wata na musamman abu na uku amma watan ramadan manzo Allah yana yawaita azumi a ciki fa kana kusurfi amma sharun sha'ban amma watan sha'ban amma watan sha'ban fa kana kusurfi sallallahu alaihi wasallam na siyami manzo Allah yana yawaita azumi a ciki wannan ko dai dan girmama ga watan ramadan ne da azumin watan ramadan karatibati da sanya azumi a cikin watan sha'ban kamar nafila ce da ake kafin sallah ta farilla tayu ya zama yana daga hikimar yin azumin sha'ban a samu a saba a yi tanadi ga azumin ramadan falayati azumin ramadan ba zai zo ba alhali rai bata saba da azumin ba wasu suka ce abinda ya sa manzon Allah yake azumi da yawa a sha'ban domin watan sha'ban a mutane da yawa suna rafkana daga gare shi saboda ya zo tsakanin watanni biyu masu girma watan rajab da watan ramadan ya faɗa a cikin subulus salam ya zama ma manzo Allah yana azumtarsa ne don wannan hikimomin gaba ɗaya abu na hudu wannan ya kunshi dalili akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ke bantar wani lokacin banda wani lokacin da azuminsa ya kamata musulmi ya ringa kula da maslaha a ibadarsa ya ringa gabatar da abin da ya fi muhimmanci a ciki sannan wanda yake binsa a muhimmanci ya gabatar daga gare ta abin da yake yara ta da maslaha ta gaba daya kada ya rafkana daga watanta fata zuwa lokaci a tsaya a raba lokaci a tsara ayyuka yana daga abin da shari'a madaukakiya take kwadaitarwa akai abu na biyar wannan ya kunshi cewa ashe yasa kenan ga wani musulmi yana bukatar ka taimaka masa a wani abu amma maimakon ka tsaya ka taimaka masa ka tsaya wata sallah ta nafila kaga musamman in wannan abin da yake gaban shi musulmin nan da zaka taimaka masa abu ne da yake ci masa rai sai ya zama wannan nafilan ladan da zaka samu a ciki bai kai ka tsaya ka taimaka wannan ba kuma ka bar nafilan ka taimaka wa shi wannan dan uwan naka musulmi a sannan sai ya zama ka samu lada fiye da na nafilan Allahu fi aunil abdi ما دام الاون ابدو في اون اهيه وفي يازو ina cikin wannan
annahu yambayi
muslimi cewa ya kamata ga muslimi ya zama yadda zai tafi ya san yadda zai tafi da lamarin sa ya sabar da kansa bisa bin Allah tabaraka wataala har shi kan nasa ta saba da bin Allah ta saba da shi watus bihal ibadatu sahalatan alaiha ibada ta zama tana saukaka gare shi bayan da tana wahala ita tana da nauyi gare ta wa an abin zare an kama daga abin zaren Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu ringa azumin kwana uku a kowane wata 13 da 14 da 15 nasa'i ne ya ruwaito wannan hadisin haka dan Tirmidhi ibnu Hibbana yace hadisi ne ingatacce a matsayin wannan hadisin hadisin nan kyakkyawa ne ya fada ya ibnu Hajar al-Asqalani ya fada a littafin sa Talhisul Khabir Nasa'i ya ruwaito shi da Tirmidhi da ibnu Hibbana daga hadisin Abi Dharr ibnu Hibbana ma kuma ya ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira amma Abu Huraira ya inganta cewa hadisin nan mawqufi ne Tirmidhi yace
hadisin hasanun
hadisi ne kyakkyawa hadisin nan ya zo ta wasu hanyoyin dari rukun uharu kalmomi ɗaiɗai a hadisin wanda ke buƙatar bayani har zuwa ƙarshe ana kiran waɗannan fararen kwanuka wannan kuwa saboda dararenta na haske saboda fitowar wata a baki ɗayan tun daga farko har ƙarshe abinda za a fahimta daga wannan hadisin da farko hadisin ya nuna cewa ana son a yi azumin kwana uku a duk wata daga watannin shekara ta watan sama ladan da ake samu in an azumin kwana uku nan kamar azumin watanni gaba daya domin hasana ana ninka ta goma abinda ya zo a cikin sunanan guda hudu Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah daga hadisin Qatada Ibn Malhan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin azumin kwana uku nan kamar a ce duk zamani ma mutum yana azumi ne wanda ya dore bisa azumin kwana uku a kowane wata zai zama kamar ya yi azumin zamani gaba daya abu na biyu abin da ya bi ta zamo a watan salasa ashirata sha uku ga wata da sha hudu da sha biyar saboda wannan hadisin saboda abinda Nisa'i ya fitar da isnadi ingantacce daga Jabiru cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin kwana uku a kowane wata kamar azumin zamani ne gaba daya fararen kwanuka shine wayewar sha uku sha hudu sha biyar abu da uku a cewa an so azumci kwanukan nan farare guda uku shine abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai bari waziri ya kai to al-ittifaqa ala farilatihi cewa an gamu sa cewa haka din mustahabi ne abu da hudu a keɓance farlar azumin nan da kwanukan da wata ke cikin haske guda uku yadda ya zo a sunan nan a matsarkakewa akwai wani ijazi ta fuskar ilimi a ciki haƙiƙa likitoci sun ambata a cewa ɗanyantaka da take cikin jikkuna tana ƙaruwa a cikin jikkunan idan hasken wata ya ƙaru da lokacin da wata yake cikin ganiyarsa shi ko azumi yusaidu yana taimakawa bisa sauƙaƙawa daga irin wannan ɗanyantakar da fito da ita daga jiki kamar yadda azumi yayin da ya gamu da jiki alhali jikin ya cika daga wannan ɗanyantaka sai ya zama wahala azumin ta yi sauƙi ta mulu ɗaukan azumin jurewa azumin zai zama ya yi sauƙi ga mai azumin Ubangiji yana da hikimomi da asirrai a cikin shari'arsa wa an abi hurairata an kama daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane mace bai halatta mace ta ce za ta yi azumi nan nafila alhali mijinta yana gida sai in ya yadda hadisin nan da Buhari da Muslim sun ruwaito shi amma lafazin da aka faɗa nan lafazin da Buhari ya ruwaito hadisin da shine Abu Dawud da ya dadi a tasar ruwayar sai in azumin Ramadan ne azumin Ramadan wannan bai bukata ga izinin miji darajar wannan hadisin
ziyarar Abi Dawud
a dadin Abi Dawud Nawawi ya ce a game da ita a littafin sa majmu'a isnadin ingantacce ne ya zo bisa sharadin Buhari da Muslim ɗaya ɗaya wa kalmomi a hadisin ai harin yana nan a wajenta gairu gaibin ba wanda baya nan ba ubangiji ya ce wanda wata ya kama gare shi yana gida to ya zama masa wajibi ya azumi ai wanda yake gida a cikinku ba matafiyi ba abinda za a fahimta daga wannan hadisin da farko haƙƙoƙin miji akan matarsa suna da girma wannan ko saboda an ce dole ta bi shi ta bi umarninsa gwargwadon yadda ya dace wajibi ne ta amsa duk abin da ya nema daga gare ta inda ya bisa tsari ne da dai wani abu da yake sha'awa wadda za ta yi ta amsa abu na biyu shi islam ya ce idan mace ta yi aure amlaka biha min abiha sai ya zamo mulki ko ikon da mijinta yake da shi a kanta ya fi ikon da ubanta yake da shi sai biyayya ga mijinta ya zamo ta fi zamowa wajiba a kanta saboda a hadisin da Tirmidhi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce da zan umarci wani ya sujjada ga wani da na ce mace ta ringa wa mijinta sujjada abu na uku yana daga wannan biyayyar da aka ce mace lallai ta yi wa miji cewa ba daidai bane ta ce za ta yi azumi azumi na nafila alhali mijinta yana nan sai fa in ya yarda ya dace da itacen ta yi din amma in baya nan to wannan tana da dama ta yi azumi ba ta bukata zuwa izininsa domin azuminta ba zai tozarta wani haƙƙi nasa ba halaccin azumin shi ne mafhumi na hadisin nan na wannan babu wato mafhumi na menene nan kenan a cikin mafhumai na muhalafa guda goma wanne ne wannan sai bai tsari da allewa laƙir sunya wa haddi zarfai ne wa hasaran a gaya to wannan wanne ne wanne ne ina hasuru ana ai ba ma siga hasuru gaba ɗaya a ciki ai ba a kan nan ake magana ba ba illa ba ba sharaɗi ba ne ga shi a fili wa zawjuha shahidun ya za a yi liramin wa zaujo ha shahidun ɗin zulace haliya hali ɓangare ne na mai ya ake cewa da na a ce suna na gaba ɗaya sufa mafumi ne na sufa ko mafumi ne na sufa ko murada domin ma'anar da ake nufi abinda ake nufi daga hannun babu shi a sannan in mijin baya gari amma azumi wanda yake wajibi kamar azumin ramadan a daidai wanda za ta yi a yanzu ne ko ko na ramuwa to wannan abin gabatarwa ne bisa bin miji wajibi akan ta yi azumin ramadan ko ta rama azumin ramadan ko da mijin ba ya so domin ba a cewa abin mahaluki inda za a saba wa ubangijin da yake mahalicce abu na hudu da a ce mace za ta yi azumin nafila ba tare da izinin mijinta ba azumin nata ya inganta tare da cewa azumin haramun ne a gare ta wannan kuwa saboda haƙƙin mijinta a kanta abin gabatarwa ne bisa azumin nafilar abu na biyar sai dai ya kamata a gane ya dace a samu kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aura da mu'amala kyakkyawa a kowane a cikinsu ya zauna da ɗayan da kyautatawa da alheri don zaman ya ɗore ya zaman tare ya ɗore abu na shida izini daga mijin
la yushrabu fi tasal
ba sai ya fito baro baro yace mata izini ba
bal idza alimat
bade idan mace ta gane daga qara'idul hali abinda yake nuna cewa mijin ya yadda da haka to ya wadatar domin izini na al'ada kamar izini na lafazi ne to an abi sa'id al-hudri an kamar ga abi sa'id al-hudri Allah ya kare yadda gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga azumin kwanuka biyu ranar sallah garama da ranar layya Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin abinda za a fahimta daga wannan hadisin da farko idul fitri da idul arha sune idoji na musulmi wanda yuzhirul muslimuna musulmi suke bayyana farin ciki da murna da kyau a ciki su rana ne na godiya ga Allah bisa hore azumin watan ramadan da kuma tsayawa da ibadun haji wala arahi da yanka hadaya da layya rana ne na farin ciki ga musulmi suna yalwatawa a cikinsu da aikata abin da yake halal da abin da yake daɗaɗa tamiza sharar siyami an sharar fitri ta yu ya zama bambance watan azumi daga watan buɗe baki yana daga hikima a cikin haramta azuminsu da kuma wajabta shan azumi a cikinsu dangane da idin ƙaramar sallah wata matu'a da kuma jin daɗi a cikin a ci daga layya wal hadi da hadaya wanda ubangiji ya umarni a ci daga gare ta da inda ya ce faiza wajaba junubuha fakulu minha idan har layyan nan taku ko hadayan ku ta faɗi ya zamo an kai abinda ake bukata daga soke ta to ku ci daga gare ta yin azumi ko baudewa ne daga wannan tsarin abu na biyu yin azumin wa'annan kwanukan tsari ne lamari ne da yake ya saba ya kore abinda Allah ya shar'anta ya halatta a cikinsu wannan ne ya sa mai shari'a mai gwaninta ya hani daga azumce su ya yi umarni cewa a sha azumi a bar azumi a cikinsu abu na uku a yi azumin ranar idin sallah karama da ranar idin layya haramun haramun ne bai inganta ai baya kulluwa a matsayin azumi na shari'a da a ce mutum zai azumce su a maimakon wata ramuwa ko wata bakanta aunablin ko nafila ko wani wannan to azumin nasa dai bai inganta ba bai zai isa masa ba daga wani abu abu na hudu a ranar idi shi ne ranar da musulmi suka gama akan cewa yau ne fa za a yi idi tabbatas ya tabbai samu a wajensu ahilati ba a isina da girman wata ko kankantarta wal huruji bi hisabi kamar yadda ba a isina da ayyana shigar wata ko fitar wata da lissafi ana isina ne da shaida wadda take ta gaske bisa gani da idanu idanun da suke ma ba a kara musu komai ba ya zo a Buhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga wata ku yi azumi in kun ga watan sallah ku ajiye azumi idan ganin wata ya tabbata sai musulmi su dauki wannan a matsayin ranar idin su sai ya zama azumtarsa ya haramta yin azumtarsa fita ne daga jama'ar musulmi saboda hadisin da Daruquni ya ruwaito daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar ku ta karama ranar da kai sallar karama sallar ku ta layya ranar da kai layya shehul musulunci ya ce hilalu suna ne ga abinda mutane suke ganinsa suke mu'amala da shi tsakaninsu fiduru shi ne ranar da mutane suke ajiye azumi layya kuwa ranar da mutane suke layya abu na biyar zancen da ya fi shura a masabar shugabanni guda biyu Abu Hanifa da Ahmad cewa idan ganin wata ya tabbata a wani gari kullahum as-sawm azumi ya lazumce wa mutane gaba daya ko da madali'ansu sun bambanta imami shafi ya tafi ittilaf al-madali zuwa isna da ittilaf al-madali sabanin mafitar taurarin
ana shaul islam
shaul islam yace
talibul mutalibi tafi al-ma'rifati
ah mafudan taurari na bambanta wanda duk masana wannan ilimin sun gamu akai
aidan tafakat
idan yadda idan ya zama mutal uta dace
azimin saumu
azumi ya lazimta
wallahi
wato duk wani waje a wajen da yake an samu ittifaqil mutalibi ya suka ga azumi to duk inda yake aka samu ittifaqul madali din nan sai a ce dole su tashi da azumi in ba haka ba ko azumi bai lazimta ba wannan ma kauli ne a masabar Imam Ahmad
tare da kaula kasiru min muhaqqiqin
dewa daga matabbata a masabar sun zabi wannan kaulin
fatlabul madali
a bambanci tsakanin bayyana taurari masu ilimin hay'a sun kaddara ta wa 226 kila wato kilomita 2226
salisa
abu na shida
ala shaul islami
shehu musulunci yace
la duzu itma da
ala ba daidai bane ya ce za a dogara da lissafin masu taurari
wal
mutawaddi alai abin da ake dogara akan sa
annahu munafil shari'ati
kam ce ne cewa haka din kamar yanda yake ya kore shari'a mai cewa zai haka ya faru wani abu ne a addini kuma duk da haka yayi kuskure a hankali da ilimin lissafi ma
inna ulama al-hay'ati
domin malaman hay'a suna cewa malaman falaki suna cewa
innar ruya talatin
ganin wata bata iyakantuwa da wani tsari na wani lissafi
inna tatalubi tilabil ittifal makani wa hifari
domin takan bambanta dangane da bambantar tudun wajen ko kasansa wa gairi zalika da wannan wannan duk wannan kan kawo a ga an samu bambanci a bayyana taurari ko buyan su
na'am
to alhamdulillah sai mu tashi wato litafin abin da yasa ake san ake yin sa da yawa so ake kada ya kai mu bade ayi a gama shi bana in ya so Allah ya sa na badin Allah ya muna da rai sai ya san kuma me za a yi ko ayi a gama shi bana an san dai an yi shi an gama shi to alhamdulillah na'am aka eh eh ba a gani ba aka eh muna tsari kamar tsari ɗaya ne ni san mu a fadi ko to ai daman su masabar malikawa cewa suka yi maganin wata yana lazimta yana lazimta duk mutan duniya wa amma in nuqila bihima anhuma eh shi yasa wannan malikawa da mun duk inda aka gani wannan cewa kasa kaza ta gani kasa kaza bata gani ba ko kasa kaza ta ce a tashi da azumi wani abu ne da yazo sabo wajen masabar malikawa illa iyaka wasu malaman da yawa sun ce to ai zamani ya zama dole sai dai a koma haka in ka duba risalar shaul islam shaul ibrahim akan wannan masalar zaka ga bayanan da yau to a baita mani
ai dan yana tambaya akan ramuwa azumin da ya hukan ta na farilla za ta rama to ai baya bukatar sai ta nemi izinin miji illa iyaka husnul mu'ashara cikin da ake fada yana da kyau ta sanar da shi tunda dai ramawar ba akan gaggautawa bane laysa alal qawli ga Aisha tana fada cewa akan bi ta azumin ramadan yanzu zama bata rama ba har sai a watan sha'aban take cewa saboda matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ya kamata kenan ta koyi amma dai ba sharadi sai ta samu izinin sa ba a azumi na farilla
kamar yadda kake samu masa azumi da jama'a zaka samu lokacin miji da kokari matar sa sai ya juya ta dan dai azumi da ramadan an ta da azumi da ba za ta yi ba ne
haka
wannan mai mun
ma wannan ai ba daidai ba ne ya laifi ne bisa laifi yasa ke nan kaga tsarin malikawa ka fara gice ta hukansa da ka fara sa da tata ita kuma za ta raba azumi shi ma zai rama rabuwa wanda ita za ta yi wa kanta in ya hana ta ta yi azumin bayan an ce an ga wata na yi wani ta sami ko wannan ba lalle ce masa da'a ba salatu fatihu
atal fatihu